تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya maimaita mana wannan shekara tara shekara ta zago muka shaida wata na Ramadana shekara ta 1435 muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo gare shi da tabbatar da daukakarsa da kuma tsarki zuwa gare shi muna masu addu'a da miƙa kokon bara gare shi subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin jama'ar da za su amfana da wannan wata na Ramadana ya samu a cikin bayin da yake musu gedan dogo ya gafarta musu ya ji kansu yau da ikon Allah shine rana na farko da muka ware don fara tafsiri na iyaye mata a wannan shekara a kuma wannan wata na Ramadana shekara ta 1400 surori ne dake da munasaba ga iyaye mata ko kuma surorin da ke da wani sako da yake da muhimmanci zuwa ga maza da mata mu karanta tafsiri na farko da muka yi na iyaye mata mun yi tafsirin farko suratul nur shekara ta biyu aka yi suratul maryam shekara ta uku aka yi suratul talaq da suratul tahrim wanda aran ma yayi har ya gangaro ya kara da wasu surori shekara ta hudu na maimaita suratul talaq da suratul tahrim shekara ta biyar aka yi tafsirin suratul yusuf wannan kuma shine shekara ta shida insha Allah ta'ala za a tashi akan tafsirin suratul qasas wannan shine shekara ta shida in ba na manta ba ko haka ne ko na tsallake wata sura tara ma zalla ke da sura aina amana kammala ko ba kammala ko ta kammala sai kuma tafsiri da muka yi na GR akwai shekarar da cikin gari aka yi suratul kafi wannan su ne shekaru guda bakwai da aka yi tafsiri na mata shekara shida a masallacin nan ɗaya kuma ba a nan ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci nasiha ta farko gare mu gabanin mu fara darasi aran ma ne zaba mana suratul qasas cewa ita ya dace mu yi jazakumullahu khaira nasiha ta farko zuwa gare mu shine mu duba yadda kwanaki ke gudu don Allah babu abun mamaki a ce wai daga kammala suratul yusuf da muka zauna da ku a nan wurin zuwa yanzu shekara guda babu abun mamaki na cewa kwanakin suna gudu da yawa ga duk mai imani yana bayyana mana kwanaki na gudu gudun kwanaki kuma min ashratis sa'a yana daga cikin alamomin tashin kiyama abinda ke zama wajibi gare mu sai mu yi kokari mu kara biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa kwanakin mu suna karewa al'amura suna gudana mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da imani tabbatacce ba mu ikon yin biyayya gare shi ya dauki kuma rayuwar mu a cikin imani mafhum tayyib na farko kenan na biyu ina mai godiya ta musamman zuwa gare ku saboda na dauki shekara uku da rabi ina karatu na doctoral degree wato karatu na doctor kenan kamar yadda Bahaushe yake fada idan na zo mafiya yawa hutu ko ina makaranta na kan samu sakonnin mata da yawa ko in mun zo karatu ana addu'a Allah ya taimaki malam ya sa a gama karatu lafiya Allah ya bada nasara Allah ya bada sa'a Allah ya sa ai karatu mai amfani an sha karanta irin waɗannan tambayoyi wani lokaci kuma shi injiniya Ibrahim ya ga tambayoyin yakan dauka ne ya nade su haka ko ya lankwasa su ya bada na shiga gida na karanta waɗannan addu'o'i da kuke mini na gode Allah ya saka da alkhairi karatu da muka dafi na PhD kamar da ne fara bayani a cikin darasi na maza cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala ba iyawar mu ba kowayen mu Allah ya bada iko an kammala lafiya kuma cikin taimakon Allah ga statement of result nan university da nayi PhD ta aiko mini na kammala karatun PhD din ko to shine nace bari saboda ku ji dadi bari na kawo muku na nuna muku za ku ji dadin gani ko gashi nan insha Allah ta'ala to nagode da addu'o'i da aka yi sai idan ka kammala karatu jami'a take baka title to ga abinda jami'a ta rubuta min da na kammala a karo na farko ta rubuta Dr. Isa Ali Ibrahim muna godewa Allah ba doctor da ake sa a bracket bane ko wanda aka je aka bautu aka wahala aka karanta ne ba irin na kyauta bane na karantawa ne to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zama mai amfani ga addini da al'umma kuma abinda zai ƙara faranta muku rai wanda ko a tafsirin maza ban faɗa ba jami'ar da Allah ya ba mutum ikon zuwa yayi karatu a can a dukkan United Kingdom ita ce jami'ar da aka ba ta kyauta daraja na farko cewa the best modern university a dukkan United Kingdom ita ce jami'a best modern university wannan an ba da wannan kyauta wa jami'ar mu a shekara ta 2009 2010 da 11 da 12 2013 duka ƙarshen shekara an gama evaluating jami'o'i sai a ce ita ce jami'a ta zamani da tafi kowace inganci a kasar gaba daya to bil hakika wannan ba karamar daraja bane mutum ya je wajen kuma a bisa ga lissafi da aka bani wanda muka fara karatun PhD da su akalla akwai mutum 90 da yan kai daga kasashe da yawa na duniya ba wai dan na fi su ilimi da iyawa ba ga duk wanda suka zo karatu wurin ba wai ma'aikatan jami'a ko wanda suke kan wani scholarship na jami'a ba bincike ya tabbatar da cewa Isa Ali Ibrahim shine na farko da ya kammala PhD gaba daya a jami'a din to din akwai wani abu sai na ce wallahi bani zaton wai na fi su ne kawai irin addu'o'in nan da kuke mana ne Allah ya amsa ni ina ga wannan shine babban dalili me iya yiwa a cikin su akwai wanda sun fi ni ilimi akwai wanda sun fi ni naci akwai wanda sun fi ni kaza amma cikin taimakon Allah sai Allah ya taimaka ya kaddara cewa zan riga su kammalawa in an tambaye me dalili kake ga ya taimake ka akan wasu ka riga wasu sai na ce addu'a wannan shine abin da ni nayi tunani dalili na farko shine addu'a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zama mai amfani kuma ina roƙon ku da a ci gaba da mana addu'a Allah ya sa ya zama karatu ne na tsira ba na haraka ba Allah ya sa ya zama karatun yi wa al'umma da addini hidima ne ba karatun saba wa Allah da kuma cutar da addini ba don wannan ita ce addu'ar da muke tun aka tafi a karatun kuma ita muke bukatar a ci gaba da yi mim a cikin babin cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith idan Allah ya maka ni'ima ka gode masa mun gode wa Allah subhanahu wata'ala akan jerin gwanan ni'imomi da ya mana mafi girman ni'ima ni'imar addinin musulunci da kuma imani da ya mana baiwa da wannan ga ni'ima na lafiya bayan waɗannan ni'imomi a karatu na zamani da muke yi don yi wa addini hidima ina gode wa Allah subhanahu wata'ala ya mun ni'ima da na samu ikon yin digiri na farko a computer science wannan ba wayona bane ni'ima ce ta Allah ya bani ikon yin digiri na biyu MSc wato Masters of Computer Science ya ƙara bani ikon yin wani digiri na biyu again a Technology Management MBA yanzu Allah ya bani ikon yin PhD again a Computing and Information System in Oil and Gas wannan ababe gaba ɗaya ba wayona ne ko iyawa ba ni'ima ce ta Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan ni'ima ta zama dalilin tsira da kuma yi wa addini hidima ba dalilin barin hanya ba bayan na ko su kananan karatu da mutum yayi na certification irin Cisco zuwa postgraduate certificate a research method zuwa certificate a teaching and demonstration wanda duka guda biyu na karshen nan a Turai mutum yayi su wannan duka manufar shine don a yi wa addini hidima don haka ina roƙon Allah akan ya sa su zama mai amfani ga al'umma da addini kuma kuma muna roƙon alfarmar ku ci gaba da mana addu'a don Allah waɗannan ababe Allah ya ba mu ikon yi wa al'umma hidima da su Allah ya taimake mu Allah ya jikan iyayenmu da malaman mu yau da ikon Allah za mu tashi akan sura ta 28 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama ita ce suratul qasas kuma kwanakin tafsiri da mata a kiyaye rana ɗaya ne a sati insha Allah ta'ala babu karatu shine ranar Juma'a amma za a riƙa yin tafsiri ranar Asabar Lahadi Litinin Talata Laraba Alhamis sai ranar Juma'a huta don haka za a yi karatun kwana shida a sati kwana ɗaya a huta a watan Ramadana insha Allah baya ga wannan kuma lokacin fara karatu shine karfe 11 na rana zuwa karfe 12 saboda awa ɗaya muke yi karatun maza kuma insha Allah ta'ala za a ci gaba da yin sa yadda aka saba kullun ne bayan sallar isha ko bayan sallar tarawihi daga an yi sallah ba ma watsa ya sai a shirin tafsiri sai a awa ɗaya bayan nan sai a watsa Allah ya sa mu wanye lafiya Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu a baya ga wannan kamar yadda muka sani cewa ana samun kafofin watsa labarai na ji da kuma na gani ko na gani da ji sukan yi kokari isar da sakon abin da muke karantarwa Allah ya saka musu da alkhairi akan samu yan uwa da yawa sukan dauki nauyin wasu daga cikin darussanmu wasu kuma idan bamu samu masu dauka ba masallaci na kokari a ga yadda za a yi dauki nauyin waɗannan darussa din bisa ga yadda bukata ta kama karin darussa da aka samu bana akwai wani dan uwa mai suna Alhaji Ibrahim Muhammad Gerawa Bakano ne in ba na bata ba ya dauki nauyin tafsirin mu na nan masallacin ya dauka a Freedom Radio na Jigawa ya dauka a Freedom Radio na Kaduna ya kuma dauki nauyin tafsirin a NTA Kano wadannan kafofin watsa labarai guda hudu shi kadai ya dauka Allah ya biya shi da gidan aljanna ya jikan iyayensa da malamansa ɗaya daga cikin yan uwa ustaz Takai ya taso musamman ta Kano ta Kano din yazo shi dan ya dauki tafsiran shi ma muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna bayan nan tafsiri na NTA da aka saba ana sa shi karfe 6 zuwa 7 ne na yamma lokacin haka za a ci gaba da yi tafsiri na BRC Bauchi za a rika sa shi karfe 10 zuwa 11 tafsiri na Globe FM za a rika sa shi karfe 9 zuwa 10 waɗannan na radio duka na safe ne sai tafsirin Ray Power a nan za a rika sanya shi 6 da kwata na yamma zuwa karfe 7 amma akwai tsammanin gaba za a canja lokacin in daman hakan ta samu sai kuma tafsiri na BATV mutanen BATV sun ba da lokaci karfe 9 zuwa 10 na safe shine lokacin sanya tafsirin BATV a Gombe ana sawa a GMTV shi ma insha Allah ta'ala lokacin da aka saka shekara ta gabata bana ma shine lokacin da za su maimaita akwai FRCN Kaduna Radio Tarayya na Kaduna za a fara sa karfe 5 ne ma insha Allah ta'ala zuwa lokacin da Allah ya kaddara ina tsammanin minti 30 ne wanda su ba wasu bayin Allah duka suka dauki nauyi kamar yadda muka yi bayani a tafsirin maza baya ga wannan akwai DITV da Alheri Radio ana kokarin fara sawa a Kaduna in ya tabbata da NTA Kaduna zan faɗi lokutan daga baya da wasu jihohi da duka akwai tsammanin an turo za a fara sanya darussa a lokacin da abun ya tabbata za mu ci gaba da bayani saboda waɗanda sakon ke isa gare su ta kowace irin kafa suna iya aiki da wannan dama su saurara a midiya da ke wurin su wani yana iya ji a FRCN Kaduna bai san ana sa a TV a Kaduna ba in ya ji ana sa sai ya nemi lokacin wani zai iya ji a radio a Bauchi bai san ana sawa a TV ba ko ya ji a TV bai san a radio ba to shine hikimar da yasa mukan faɗi lokuta din dan in an kiyaye mutum na iya harsashe ya ga yadda zai kirdado ya fakaici lokacin da ya zama da munasaba gare shi ya amfana da wannan haka akwai Sunna TV su ma za su rika sa tafsiri din amma ban san ko sun ba ku lokaci ba injiniya to an ce yau za su ba da lokacin da za su fara sawa insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu ya mana jagoranci za mu tashi yau akan suratul qasas tafsiri na shekara ta bana shekara ta 1435 akan sura ta 28 daga cikin jerin gwanon surorin Qur'ani daga sama wannan sura ta suratul qasas sura ce a cikin magana mafi inganci na malaman Qur'ani sura ne makkiya wato sura makkiya surar da aka saukar da ita gabannin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam yayin hijira ta tanasta makka zuwa garin madina duk surar da aka saukar gabannin hijira to ta zama sura makkiya ko da ku a wani gari aka saukar da ita ba a makka ba sura madaniya kuma ita ce surar da aka saukar bayan an yi hijira ko da ku ba a garin madina ta sauka ba in dai bayan hijira ne ba'dal hijira fa hiya sura madaniya
Daka wannan sura a cikin maganar Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alayh da maganan Ikrimah ibn Khalid rahmatullahi alayh da tafsir da maganar Ata ibn Abi Rabah rahmatullahi alayh duka sun ce gabaki dayanta ta sauka cikin garin Makka ne gabanin ayi hijira amma malamin su Abdullah ibn Abbas radiyallahu an da kuma Qatada ibn Di'ama ibn Qatada rahmatullahi alayh da Imam Muqatil rahmatullahi alayh su ma sun ce dukka a Makka aka saukar amma banda aya kwaya daya akwai aya kwaya daya ita ce aya ta 85 a cikin surar da ita ta sauka ne an bar garin Makka za a je Madina hijira ba isa garin Madina ba sai Allah ya turo da wahayinta inna alladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad suka ce wannan ita ce aya kwaya daya da ita ba yar Makka bane kuma ba yar Madina bane an bar Makka da niyan zuwa Madina amma ba isa ba akan zango sai aka saukar da ita kin ga an fara hijira amma ba a kammala ba suka ce wannan aya ita kadai aya ta 85 a cikin sura mai ayoyi 88 ta sauka ne akan hanyar Makka da Madina amma ba isa garin Madina ba dukkan ayoyi guda 87 bisa ga kaulin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu an saukar da su ne a garin Makka don haka indigenous ne na garin Makka wato Makka shine qabl al hijra gabanin ayi hijira mafhum tayyib daga cikin maganganun malamai na Qur'ani surar na karantar da muhimman sakonni kamar haka na farko surar na karantar da mu aqida da bada karfi a babin tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala bayan nan sura tana karantar da mu ar-risala cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan zabi wasu mutane a cikin mu ya ba su darajar su annabawa ne manzanni Allah yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas akwai jama'ar da Allah yake fifitawa akan mu mu yan adam sai kira su annabawa manzanni sura tana kara ka tabbatar da mu cewa shi zalunci duk yadda aka yi shi baya dorewa duk yadda mai zalunci ya samu karfi a bayan kasa yake zalunci akwai lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai karye zaluncin sa zalunci yana da karshe adalci ne bai da karshe kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya karya zaluncin Fir'auna a cikin surar muna koyan darussa na irin jarrabawa da Allah yake wa iyaye mata akan ƴaƴan da suke haihuwa ta inda mamar Musa alaihi salam ta haife shi aka ce ta je ta jefa shi a cikin kogi ta dawo gida ba ta iya yin bacci Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bata hakuri dalilin wannan Allah ya dawo da danta zuwa gare ta wanda yake bayyana mana iyaye mata Allah zai jarrabe su wanda yake kara bayyana mana akwai wani kusanci tsakanin da da uwa ko da da iyaye wanda ba iya samu duk wata alaka a duniya ba ta iya kai wannan matsayi din wannan alaka tana tabbatuwa ne kadai tsakanin ƴaƴa da iyayensu mafhum tayyib wannan duka yana daga cikin darussa da muke koya a cikin wannan sura wacce take mai falala ta kawo mana kissar gaba ɗaya da awa na annabi Musa alaihi salam jarrabawa da ya shiga ciki hafa ma da ya sha da Fir'auna yadda Allah ya karya mulkin Fir'auna ya tabbatar da sakon adalci shine sakon annabi Musa da kuma sauran annabawa da Allah subhanahu wataala ya turo baya ga wannan an kira ta da suratul qasas malamai suka ce saboda kissa sura ce dake da kissosi a ciki wato kissa shine tana kawo stories da biography haka ana kawo labura kaza ya faru da wane kaza ya faru da wane wane ya sa kaza wane an masa kaza wadannan irin ababe da suke faruwa sai ya zama an kira ta da suratul qasas kuma qur'ani yana ba wa janibin tarihi muhimmanci saboda tarihi iya da tasiri a zukatan mutane shi yasa muka duba kissar Yusuf da muka yi Allah ya fara bamu labari da cewa tarihi ne a ƙarshe yace tarihi ne a farkon ta yace nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka a can ƙarshen surar sai yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab wannan dukkan sai Allah yace lalle irin wadannan kissosi akwai wa'azi ga mutane masu zurfin hankali ni da ku Allah ya samu a cikin masu zurfin hankali don haka wannan sura ta qasas tana isar mana da sako ne na mutane da suke da hankali za su gane akwai darasi kuma ka'ida daman malamai suka ce history repeats itself wato tarihi yana maimaita kansa dukkan abin da Allah ya bamu na labari a tarihi ba wai kaman magana jari ne ko soki burutsu ba a'a abun da ya faru a da shi yake faruwa a yanzu don watilkal ayyam nudawiluha bainan nas kwanaki da suka wuce sune Allah yake maimaita kwatankwacin su a yanzu abun da ya faru da azzalumai a da yana iya faruwa ga azzalumai a yanzu abun da ya faru ga annaba da manzanni a da yana iya faruwa ga salihan bayi a yanzu gargwadon imanin su haka kuma abun da ya faru ga iyaye mata irin mamar Musa alaihi salam a da na jarrabawa ga dan da ta haifa yau yana iya faruwa ga matan yanzu Allah ya jarrabe su da rasa ya'in da suka haifa ba tare kuma da so da so ba kuma alƙawarin Allah ne idan ya ga dama yana iya dawo da ƴaƴan zuwa gare su mafhum tayyib uwa uba kuma suran na mana nuna mana muhimmancin kadaita Allah subhanahu wataala dukkan abin da zamu yi a cikin aqida a cikin mu'amala a cikin ibada mu tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala kadaitacce ne bai da abokin tarayya don haka arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يوقنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم
بسم الله الرحمن الرحيم الله يشي طاسيم وذن الحرفة قد أخو سواكي كرا الحروف المقطعة وتطا دسيم دميم حرفة نيوان دسيكي أن ييين كيسو akwai daga cikin magabata da suka yi ta yawan maganganun tafsirin su ko a shekara ta gabata a tafsirin suratul yusuf mun yi bayani akan wannan amma magana mafi inganci shine Allah subhanahu wataala kadai ya san me yake nufi da waɗannan qur'ani balarabi ne amma duk da haka Allah subhanahu wataala sai kawo wani irin sako da larabcin wanda balarabi baya iya fahimta don a nuna masa qur'ani gagaraba daune balle ni da ke da bayaran mu bane zaka asalin waɗannan harufa babu wanda ya isa sanin hakikanin ma'anarsu sai Allah subhanahu wataala sai dai Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu da kuma nan kusa kusa Sheikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin al-Wahibi at-Tamimi rahmatullahi alayhi ya maimaita cewa idan duk inda Allah ya kira waɗannan harufa za mu ga abin da ya biyo bayan su yana magana akan Qur'ani ne duk lokacin da Allah ya kira harufa din abin da ke zuwa bayan su akan Qur'ani yake magana yana ishara zuwa ga Qur'ani misali a farkon bakara da yace alif lam mim tace me zalikal kitabu la rayba fi idan muka duba a farkon ali imran da yace alif lam mim tace me Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba mafhum idan muka duba alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin idan ka zo yasin haka Allah ya ta maimaitawa wannan kawai min babil misal ne sad haka Allah ya maimaita a duk inda Allah ya kira ko alif lam mim ko tasin mim ko kuma sad ko yasin dukkanin su abin da ke zuwa bayan su labari ne akan qur'ani kula ga wannan sai suka ce wannan in ya baya mana haruffan suna kokarin tabbatar da mu'jizan Qur'ani na daya na biyu suna kokarin kuma nuna darajar Qur'ani a wurin Allah subhanahu wataala da sauran jama'ar dake da imani da kuma wajibcin biyayya zuwa ga Qur'ani wannan shine magana a dunkule akai amma bayan an gama sai a ce wallahu ta'ala a'lam bidzalika wallahu ta'ala a'lam bimuradihi bidzalik Allah shi yafi kowa sanin mai yake nufi da wadannan haruffa don haka in mun karanta su ba wajibi bane mu dora wa kanmu wajibcin sai mun fassara yana da kyau mu gane a tafsirin Qur'ani abin da yafi inganci kokarin hakura akan abin da sahabbai suka fassara ko kuma malamin su fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya fassara ko daliban su tabi'ai suka fassara ko atba'ut tabi'in wannan shine abin da yake dacewa musamman a babin da ra'ayi baya iya shiga ciki ba zai iya yiwa sabai su ce wallahu alam a yau na iya sanin me ma'ana wannan harufa din ba so da ka dora wa kai wani damuwa ne da shari'a bata dora wa dan adam ba kula ga wannan abin da yake inganci shine kawai mu ce wallahu ta'ala alam amma dai muna koyon da sun cewa harufa din na nuna mana wani muhimmin sako ne da munasaba da abin da ya shafi qur'ani mafhum sai to anan ma sai ce tilka ayatul kitabil mubin wadannan ayoyi ne ko kuma wadancan ayoyi ne na alkitab littafi almubin wanda yake bayyananne kalmar tilka a larabci iya nufin matace mai nisa tilka sai a ce waccan kenan ko in abu namiji ne a nesa sai a ce zalika idan anan kusa ne namiji sai a ce haza wannan idan mata sai a ce hazihi haza waladun hazihi bintun tilka shajara mafhum wannan shine ka'ida na larabci anan sai Allah yace tilka ayatul kitabil mubin wadannan sai an kira su da mata saboda ayat ayoyin yake magana na qur'ani ayatul kitabi ayat anan mudafun ne al kitab kuma mudafun ilayhi wa huwa majrur ayatul kitab da aka tilkan ishara ne ila al mudaf tilka ayatul kitabil mubin wadancan ayoyi ne na littafi da yake bayyananne malamai suka ce menene hikimar kiran wannan da tilka bayan ga ayoyin gaba gare kicin bude qur'ani kina karantawa aran ma ya bude yana karanta ga qur'ani gaba gare ne kuma aka ce wadancan ba sai wannan ba suka ce likamali quluwatihi saboda daukakan matsayin qur'ani ne wa qudratihi da ikonsa wa sultanihi da kuma sultan iko nasa na mulki saboda littafi ne da aka wajabta mana mu bishi saboda qur'ani kalamullahi azza wa jal ne iya daga cikin abin da ake kira sifofin Allah kamar da Sheikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya fada haka ko a duniya ne in mai daraja yayi magana ai magana sa da daraja to wannan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun minal mushrikeena sajaraka fa'jiru hatta yasma'a kalamallahi to daka qur'ani maganar Allah ne wannan saboda darajar kada riga cewa kawai hazihi hazihi sai saukar da matsayin ayoyin qur'ani sai Allah yace tilka wanda yake na ga abun gaba gare mu amma ya mana fintin kau ba za mu iya fadan magana irin na qur'ani ba ba za mu iya yin fasaha irin ta qur'ani ba ba za mu iya bada labarin zance irin na qur'ani ba duk duniya babu wani littafi babu wani dan adam babu wata al'umma da za ta iya kawo kwatankwacin aya ɗaya na qur'ani balle ta iya yin kaman qur'ani ba mutumin da ke da wannan fasaha a duniya za ka saboda wannan sai Allah ya kira abin da ke kusa da mu a matsayi na nesa amma wannan kuma bai hana Allah subhanahu wata'ala wani lokaci ya kira shi a kusa a nan ya ce tilka ayatul kitabun bayyana farkon bakar ya ce zalikal kitabu duka nesa yake nunawa amma wani wuri kuma sai ya kira shi a matsayin abu na kusa inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ko kuma inna hadhal qur'ani yaqussu ala bani isra'ila duka wannan ana ya kira shi da haza haza alan kusa malamai suka ce in yace haza kuma saboda kusancin mu da shi ne abu ne da ba a so mu rabu da shi muna karanta shi a sallah in mun je kwanciya sai mun karanta qur'ani a lokacin azkar da safi azkarus sabah sai mun yi azkarul masa sai mun yi banda tilawa da dan adam ke yi lokuta da dama saboda wannan kusanci na ba a so mu rabu da shi sai a ce hadhal qur'an wannan qur'ani saboda kada maganan me da shi nesa yasa mutun ya dauka nesa ake bukata ya zauna a'a nesa ake so ka dauke shi a darajarsa cewa ya maka fintin kau amma kusa ake so ka kasance tare da shi a bangaren karatu da aiki da shi wannan shi yasa sai ce hadhal qur'an inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam mafhum da ka Allah yace tilka wadancan a daukakan daraja amma banda wannan kuma hazihi a kusanci a wajen karatu da aiki ayatul kitab ayoyin littafi ne Allah ya kira qur'ani da sunan alkitab tare da cewa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a fara rubuta qur'ani a matsayin littafi kamar yadda yake a yanzu ba malaman qur'ani suka ce wannan wasiya ne na cewa bayan qur'ani ya gama sauka akwai bukatun a rubuta shi sabanin aqidu da ke zargin sahabbai da tare qur'ani abun da ya tabbata shine Allah da kansa ya kira shi da littafi shi yasa yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur irin waɗannan ayoyi duka Allah ya kira shi da alkitab menene dalili saboda qur'anin nan da muke karantawa ana so ya zama littafi ne dama in an gama saukar da shi to ana so a tara shi waje daya dan ya zama littafi abun karantawa wannan shi yafi sauki da barin qur'ani a da yadda yake an rubuta a jikin dutse an rubuta a jikin bawon bishiya an rubuta a jikin fata saboda a lokacin babu takaddu irin waɗannan da za a iya tara shi sai daga baya aka yi ci gaba da jam'ul qur'an kamar yadda abu aka kammala shi wanda zaid ibn sabit radiyallahu anhu ya jagoranta a lokacin abubakar siddiq radiyallahu anhu don haka wannan yake bayyana mana asali qur'ani littafi ne don haka ayoyinsa kuma mubin bayyanannu ne qur'ani duk daƙiƙancin mutum in an fasara yana fahimta babu wani abin da aka yi don a takura Allah ya sauke shi sai ya ce mubin bayyananne ne qur'ani ba wai abu ne mai wahalan ganewa ba bayyanannan abu ne sai sai yace wa laqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir zaka abu ne da yake Allah ya sauke shi da wannan malaman balaga suka ce gogewa da fasahar iya magana shine kai yaran da za a fahimce ka ko ki yaran da za a fahimce ki sabarin dabi'ar dan Najeriya yana so in yazo larabci ya rika aiki da wasu kan wasu ruguman kalmomi da Allah khutuba ne kada kowa ya fahimta sai shi kadai to me yake hikimar idan ka zo kai mutane khutuba da manyan kalmomin larabci ka wahalar da kanka kalimat kamusiya so kake a wahala tukunna kada fahimta to menene hikimar yin khutuba abinda ake so a idan a fahimta ko mutum ya zo turanci aikin sa ya rika din dictionary yana neman manyan kalmomin da babu wanda zai fahimci ma'anar su sai ya zo yana yin lecture aji ko yana wa'azi yana so ya rika yawan aiki da su don kada a fahimta a kokarin burgewa yasa sakon da ka faɗa ba a fahimce shi ba IDM has been defeated so zaka babu hikima a cike gogewa wajen iya magana shine mutum yayi magana da koda mai koya ne yana iya fahimta to ne tace fasahar qur'ani bai aiki da kalmomi masu wahala sai a wurin da ya zama dole ai aiki da su kuma wajen jera kalmomi yana magana ne daki-daki don a fahimce shi shi yasa yace wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka yace wa qur'anan faraknahu litaqra'ahu duba faraknahu litaqra'ahu ala muktin ko litaqra'ahu ala an-nasi ala muktin wa nazalnahu tanzila wannan duka abinda ke bayyana mana gogewa na iya magana kina magana da ƴaƴanki ne kana magana da ƴaƴanka ne da dalibai ne hikimar magana gaba ɗaya shine don a fahimci me muke yi duka da Allah ya halice mu ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakar wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila tace li ta'arafu duka dan mu fahimci juna mu san juna ne to dan haka mu rika fahimtar hikimar magana a wa'azi ne a karantarwa ne a khutbar juma'a ne a ko menene mu rika kokarin aiki da kalmomin da za a fahimce mu in bukata da sa muka aiki da wata kalma mai tsanani to inda hali mu tsaya mu fassara ta shi yasa Allah subhanahu wataala ko da shi kansa idan ya aiki da kalma mai tsanani a Qur'anin sai ya tsaya ya tafsirin ta misali al-haqqa mal-haqqa sai ya ce me wa ma adraka mal-haqqa sai ya ce me kazzabat samud wa adun bil qari'a Allah da kansa ya tsaya tafsirin kalmar da ya kira mana na al-haqqa ko al-qari'atu mal-qari'a wa ma adraka mal-qari'a sai ya ce yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthur wato duk kalmar da Allah ya aike ta mai tsanani malaman Qur'ani suka ce da kansa yakan jibinci tsayawa yayin bayanin ma'anarta wanda yake bayyana mana shine gogewa wajen yadda sako amma yana da tada hankali kaga mutum turanci ba yarensa bane a Najeriya yake amma burinsa shine ya nemo wasu kalmomi yazo yana magana babu wanda yake fahimtar sa koda Bature mai yaren baya wannan sai kaga Bature yafi kowa sha'awar yin aiki da kalmomi masu sauki da ka fahimce shi Laraba idan suna magana mutane ne masu fasaha sai ki zauna a larabcin ki kadan sai ki kama tashi kina jin Sheikh Abdurrahman Suddai hafizahullah ko Sheikh Ibrahim Shuraim hafizahullah yana khutuba sai ki rika jin kaman kina fahimtar sakon saboda sun iya yaran haka suna sauwakawa daga fahimta mafhum tayyib sai ce me natlu alaikum
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم
natulu alaika muna karantawa gare ka min naba'i Musa daga labarin Musa wa fir'auna da fir'auna bil haqqi da gaskiya li qaumin ga mutane yu'minuna da ke yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala kalmar natulu alaika muna karantawa gare ka mafhum muna karanta mai qur'ani gare ka ma'ana shine malaman qur'ani irin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa natulu alaika ayyatulu jibrilu alayka alquran jibrilu yana zuwa da qur'ani gare ka yana karanta shi ne ma'anar amma me yasa Allah yace muna karanta maka saboda Allah dai ya turo jibrilu da sakon so da haka sakon yana koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ne mai sakon shi yayi aiki ya aiko dan aikansa jibril yazo yana karanta masa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin kul nazala ruhul qudus min rabbika bil haqq wannan yana kare tabbatar mana da cewa jibril aika yazo da shi zaka natulu alaika muna karanta gare ka ai jibril yazo da sakon yana karantawa gare ka min naba'i daga cikin labari asalin kalmar annaba shine labarin da yazo daga sama wanda aka bashi labari daga sama sai a ce masa annabi ai jaa annabau ila annabi labari yazo zuwa ga annabi saboda an yi ishtikakin kalmar annabi min annaba ne amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi yakhtalifun so kalmar annaba asalin sa labari daga sama ne annabi shine man jaa ilayhi naba'u min as-sama'i wanda wannan labari yazo masa daga sama sai a kira shi da sunan annabi zaka natlu alayka min naba'i musa daga labarin sama na Musa wa Fir'auna da Fir'auna bil haqqi da gaskiya malamai suka ce anan an ce da gaskiya saboda iya bayyana mana gwagwarmayar Musa da Fir'auna akwai manya-manyan darussa da in mutum imaninsa bai kai geji ba wani sai ya mamaki abin kaman ba zai iya yiwuwa ba da kansa sai Allah ya ce bil haqq tare da ya san masu imani ba sa kokonto amma don Allah ya tabbatar da magana da ya gaya mana sai ya ce mana bil haqq kuma wannan Allah yana yi kaman wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi da gaskiya kuma ya sauka mafhum ko nahnu naqissu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wannan min babin misal kenan zaka muna baka labarin Musa da Fir'auna gwagwarmayar da suka yi bil haqqi da gaskiya kuma wannan yake kara bayyana mana malaman Qur'ani suka ce shine dukkan alaƙar dan adam da wani mutum in bai imani da Allah ba ba za su amfanar da shi ba misali mu duba kusancin Fir'auna da matarsa Asiya da zamu yi bayani a gaba amma da ta yi imani da Allah ta kubuta kafircin Fir'auna bai halakar da ita ba mu duba alakar Musa alayhi salam da Karuna amma kusancin bai amfani Karuna ba yayi ridda ya bar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce yana ba mu labari bil haqqi ay bis sidq da gaskiya shi yasa ya kira Qur'anin da kansa da al-haq ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum famani tada fa inna ma yahtadi li nafsi sai ce li qaumin ga mutane wadanne yu'minuna masu yin imani bai ce li qaumin mu'minuna ba sai ce li qaumi yu'minuna me yasa yace yu'minuna masu yin imani malamai suka ce saboda shi fi imani son samu ya zama fi'ili mudari'i shine kullun imani ya zama ana kula da shi ana masa bayi ana masa noma ana sa masa taki haka ake son imani ya kasance randa dan adam ya ji cewa yanzu imani ya ishe shi daga ranar ya halaka a kaida imani so ake rika kula da shi kuma babu randa zai kai geji a zuciyata ko a zuciyarka ko zuciyarki mu ce yanzu kan fa mu ba yanzu fa imani komai ya ishe yanzu ba ma bukatan gari ba zai yi ba shi yasa Allah yace ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ku jama'a da kuka yi imani to ku yi imani ashe akan imani sai an kara imani mafhum tayyib gaza sai ce le kauni yu'minuna ga mutanen da suke yin imani suke ci gaba da gyara imanin su a rayuwar su gabaki daya shi imani har ka bar duniya ko har ki bar duniya ana so ki zama a cikin sa shi yasa daga cikin addu'o'in annabi tsira da aminci tabbata gare shi yana cewa Allahumma ahyina fil islam ko ko kuma me yake fada na wa tawaffana idha kadha hayatu mamata khairul lana banda wannan annabi tsira da miji tabbata a gare shi yakan yawaita addu'a da cewa Allah ya rayar da mu a musulunci ya kuma kashe mu a cikin me a cikin imani rayuwa a musulunci da kuma mutuwa a cikin me imani saboda shi musulunci shine mafi yawa ke da alaka da ayyukan gabbai imani kuma shine abin da yake itikadi a zuciya so musulunci ya fi faruwa a cikin ayyuka na gabbai imani kuma a itikadi mafhum tayyib اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان جزاكم الله خيرا يا الله من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا الله duk wanda karayar da shi a cikin mu karayar da shi a musulunci wanda zaka dauki rayuwarsa a cikin mu ka dauki rayuwarsa a cikin imani so wannan shi yasa aka ce liqaumi yu'minuna saboda imani babu lokacin da ake rabuwa da shi ana yi wa dan adam afuwa akan musulunci sallah ta fada akan sa a wani lokaci azumi ya fada akan mutum a wani lokaci amma ba ran da aka ce imani ya fada a zuciyar mutum koda ko mutum wahala ya gani ya boye imanin ba a cewa yadda ce sai dai a ce ya boye illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka tilasta da kafirci amma zuciyarsa imanin nan bai yadda shi ba amma daga an yadda imani to al'amari ya lalace shikenan aiki ya bace ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum ana yadda imani to aiki duka ya ruguje shekara 40 50 70 ana sallah azumi duk sunna lace zaka ba a rabuwa da imani sai Allah ya ce liqaumi yu'minuna na'am
inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha
inna fir'auna lalle fir'auna ala fil ardi yayi dagawa da daukaka a bayan kasa waja'ala ahla hashiyan yayi kokarin maida ma'abota al'umma ko kuma ma'abota kasa din nan bangare bangare yayi yanka su group group yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunata sashi wato yana azabtar da sashi yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu maza wa yastahyi nisa'ahum yana barin ƴaƴansu mata innahu kana minal muftidina lalle iya daga cikin mutane masu barna Allah ya kare mu daga barna inna fir'auna lalle fir'auna inna da anna mun sanna daga cikin hurufin tawkid lalle tabbas fir'auna fir'auna ala fil ardi yayi dagawa a bayan kasa ya nuna shi shine yana tankaho da kansa yana ji da kansa a bayan kasa don Allah subhanahu wata'ala ya bashi mulki ya bashi karfin mulki ya bashi dukiya waj'ala ahlaha shiyan sai yayi kokarin rarraba al'umma a bayan kasa group group wato sai yayi kokarin saka gaba tsakanin mabiyansa bayan nan sai yana azabtar da wani bangare yana jan wani bangare sune ɗan fadarsa yana daukan wani jinsi yana yankawa yana barin wani jinsi duka ya shiga cikin waj'ala ahlaha shiyan yayi kokarin maida al'umma gaba ɗayanta kungiya kungiya haka ya raba shine shi'an innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay wanda suka rarraba addinin su suka zama shi'an yanki yanki suna gaba da juna lasta minhum fi shay annabi baka tare su cikin komai da komai to wannan shine abinda fir'auna yayi ya dauki bani isra'ila yana gaba da su ya dauki alqib kabilarsa ya ja su a jiki maza yana yanka su mata yana barin su menene dalilin da yasa yake yanka maza yake barin mata saboda malaman qur'ani irin abdullahi ibn abbas radiyallahu an da dalibain su irin su muqatil rahimahullah irin su mujahid rahmatullahi alayh suka ce shine fir'auna asali bokaye a zamanin sa sun mar fassaran mafarki yayi mafarki cewa za a zo a cire mulkin su a gidansa sai ne ni bokaye da masu aiki da taurari a lokacin tauraro na sama kenan ya tara su sai ce ga abun da ya gani a mafarki sai suka ce abun da nake nufi shi a cikin kabilar al-Qibt yake suka ce za a samu wanda daga cikin kabilar Banu Isra'ila ne zai zo shi ya yake ka ya cire mulkinka a gidanka kuma ya tabbatar da mulkinsa a bayan kasa mulkin da yake so ya dora a bayan kasa sai suka bada interpretation na mafarkin haka malamai suka ce wannan ke bayyana mana mutumin banza wanda yake batacce wanda yake mushriki wataran yana iya magana ya dace dan ya dace bai kuma zama cewa abin da yake dawa akan gaskiya yake ba dalilin wannan sai Fir'auna da ke wani strategy sai ce duk wanda aka haifa a yanzu a cikin banu Isra'ila sai a yanka shi dalilin mai kar a samu wanda zai zo yayi wannan mulki din as a result of avoiding kada a samu wanda zai cire mulkin sa a gidansa malaman Qur'ani irin su Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi suka ce Fir'auna ya yanka yara da aka haifa jirajirai daidai mutum 90,000 duk wanda aka samu sai a yanka duk wanda aka samu sai a yanka kada a samu wanda zai zo ya kwaci mulkin sa amma kuma sunnar Allah duk abin da Allah ya niyan yi ba wanda ya sai hana shi duk da barbaro ba sa hana Allah subhanahu wataala ya kaddara abin da yake bukata ya kaddara babu wanda ya sai hana Allah innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun wannan sunna ta Allah da sa Allah ya sa ma ba wai kawai annabi Musa ya tsira ba a gidan Fir'auna ya zo ya rayu yake cin abincin gidan Fir'auna Fir'auna ke biya ake shayar da shi nono Fir'auna ke kula da shi kuma Allah ya kawo ya zama dalilin gusar da mulkin Fir'auna mu duba wannan al'amarin Allah subhanahu wataala ce sa gaba da wata take da ke kin da take miki kin da wani yake maka hasuda da wani yake maka babu wanda sai hana abinda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya kaddara don haka sai mu saran mu a cikin inuwa mafhum tayyib da haka shine abinda yake yuzabbu abna'ahum malamai suka ce wannan aya na da munasaba arama da aya da ke daga dan farko farkon bakara akan azabin da Fir'auna ya musu wai faraga da najjaynakum min ali fir'auna Allah yace a lokacin da muka tsayar da ku daga iyalan fir'auna yasumunakum su'al azab suna dandana muku azaba mummunar azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka muku ƴaƴa maza sannan ko me wayastahayuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata kalmar yastahayuna asali rayarwa ne amma anan malamai sukan fasara da cewa suna bari saboda Allah subhanahu wataala yake rayarwa amma sai da suna saving din su duka dan kaucewa abinda suke tsoro Allah yace wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai bala'i mai girma daga wurin mahaliccin ku Allah subhanahu wataala naka fir'auna ya yanka akalla yara jirajirai guda 90,000 dan kada a samu wanda zai zo ya cire mulkin su a gidansa amma matan da aka haifa haka yake barin su aka wayi gari duk matan da ta haifi da namiji za a kama su a yanka shi shi yasa ne muke cewa dukkan fitintunu da muke ciki a rayuwa Allah yake jarraba mu da su a kowane lokaci tarihi ne yake maimaita kansa dukkan wani irin abin da ke faruwa yau a duniya mai dadi da marar dadi na alkhairi da na sharri na fitina da jarrabawa wallahi alazim tarihi ne yake maimaita kansa in mun karanta kwari sai mu ga ashe ba sabon abu bane innahu kana min almufsidina lalle fir'auna ya kasance daga cikin mutane masu fasadi a bayan kasa mutane masu barna a bayan kasa jama'a da suka saba wa Allah dan ya ce wala tufsidu ba'da fil ardi ba'da islahiha kada ku rika fasadi a bayan kasa bayan an gyara ta dan haka fir'auna yayi fasadi iyakan fasadi Allah ya kare mu daga irin wannan fasadi din Allah ya bamu bayin salihai a cikin shugabannin mu wadanda suke shugabanci Allah ya kare su daga koyi da fir'auna ya bamu shugabanni masu koyi da irin Musa alaihi salam ba masu koyi da fir'auna ba na'am
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
الله يقول ونريد منا نفهم أن من ميفلنا على الذين استضعفوا جوالاً أكرون تاسوا أباين كسا في الأرض واتوا أباين كسا ونجعلهم أئمة musanya su zama jagorori wa naj'alahumul warithina musanya su zama magada wa nuridu muna nufi inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kadai yake magana anan sai jam'i me dalili saboda daga cikin balagha fasahar iya magana a larabci da yarurruka da yawa a duniya hatta da Hausa da kike yi shine idan ana so a nuna isa na mulki kamar mulki na Allah subhanahu wataala ko wani wanda yake ji a duniya mulkin da yake so ya magana a kansa babban mulki ne to ba a magana wa shugaba a matsayin mufradi sai dai ai a matsayin jam'i ba a yin singular sai dai plural misali ba za ki je gaban mai mulki ka ce kace ba sai a ce kuka ce kamar yadda ranka yayi da kuka ce ba za ki zo gaban malamin ki ce malam ka ce ba sai ki ce malam kamar yadda kuka ce wannan duka lafazi ne na girmamawa idan mai mulki yana magana bai dace ya ce nace ba sai ya ce kamar yadda muka zartar haka ya dace a sa'ida idan mutum yana nufin cewa abin da yake fada na shugabanci ne sai dai yanzu ne mutum yake mulki a Najeriya sai ya magana a kan kansa amma a ka'ida mutum sai ya yi ƙoƙarin nuna cewa jam'i ne mai dalili saboda ba shi da yake mulkin ba to dan adam bai iya yin mulki to Allah yana iya yin shi kadai amma duk da haka yake iya magana jam'i mai dalili rin yana mana girman mulkinsa subhanahu wa ta'ala wannan bai nuna cewa wai ko Allah ba ɗaya bane Allah shi kadai ne law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda a cikin sama ko kasa akwai wani Allah ba Allah ba ai da an samu rikici da wannan Allah sai ya ce ayi ruwa sai wannan ya ce shi bai shirin yin ruwa ba ai za a yi fitina amma dalilin Allah ɗaya ne sai muke ga komai iya tafiya daidai Allah ya ce muna nufin annamunna kalmar namunna daga cikin alfadil ne wal minna wan ni'ima muna nufin mu yi falala mu yi taimako sannan kuma mu dora ni'ima alal ladina stud'ifu ga waɗanda aka raunata su kalmar wawun anan ita ce matsayin na'ibul fa'il istud'ifu din nan asali fi'ili ne wanda yake madi mabni lil majhul aina na'ibul fa'il sai koma kan wawun din su wane ne aka raunata bayan kasa su ne asalin ƴaƴa maza da ake haifa ake yanka su da iyayensu da ake sa a cikin bakin ciki bai karewa da azaba da ake musu kala kala kowace ke da juna biyu tana cikin damuwa ba ta san namiji bane ko mace in namiji ne a kama a yanka an hana su sakat su ne kabilar banu isra'ila shi kuma fir'auna daga cikin kabilar kibuti ne fil ardi wanda aka raunata su a bayan kasa Allah ya ce wa naj'alahum a'immatan za mu sanya su zama a'imma jagorori a nan wurin tafsirin jagorori Abdullahi ibn Abbas ya ce su ne qiyadatul khairi wanda suke jagorancin aikin alkhairi za mu sanya su zama jagorori a cikin ayyuka na alkhairi su banu isra'ila malamai suka ce wannan aya ayar da ke fassara ta ita ce ayar da ke cikin suratul araf aramma wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum
wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan
suratul ma'ida ko wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin musa yace ku tuna ya ku mutane na wa idh qala musa ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum tuna ni'mar Allah akan ku idh ja'ala fikum anbiya'a da Allah ya sanya annaba a cikin ku musa alayhi salam daga cikin kabilar da ake yankawa ya fito sannan annaba nawa ne daga cikin banu isra'ila ai suna da yawa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku a matsayin annabawa waja'alakum mulukan kuma ya baku mulki da wannan mujahid ibn jabal rahmatullahi alayhi dalibin abdullahi ibn abbas yace wa naj'alahum a'immatan ai shine wa naj'alahum anbiya'a wa mulukan mun sanya banu isra'ila sun zama annabawa ko masu mulki mafhum shine ma'anan wa naj'alahum a'immatan bayan an musu azaba an kasartar da su to yanzu Allah subhanahu wataala yayi blessing wannan kabila da annabawa da sarakuna a cikinta ba nan kadai ba wa naj'alahumul warithina Allah yace mun sanya su sun zama alwarithina magada saboda sun gaji mulkin fir'auna gidan fir'auna da ake mulkin nan sai aka dawo kuma ana karantar da at-taura a cikinsa duk a hikimar da fir'auna ne kare kansa bai yi ba gidan nan musulunci ya gaje shi mulkin fir'auna ya kau an waye gari babu shi musulunci ya zo ya tabbata waɗannan wuraren tarihi mafiya yawa duk yau akwai su a kasar Misra mafiya yawa ba inda ɗabi'ar yawan yawon kallace-kallace ne tafiya, amma sau da dama gaskiya idan na samu kaina kusa da wuraren nakan ziyarci wuraren a ƙasar Misira na kalla. Don wannan abun ya faru ne tsakanin ƙasar Misira da ƙasar Sham, anan aka yi ta fama da waɗannan al'amura da suka faru na mulkin Musa alayhis salam da mulkin Fir'auna. Wasu ababe na tarihin Fir'auna har yanzu suna nan, wasu ababen tarihin Musa alayhis salam suna cikin museum a cikin Cairo. Zuwa da na farko kamar shekara tara na ga ababe da yawa a ciki, na koma bayan nan kamar sau biyu don bin wasu abubuwa na tarihi. Akwai ababe da dama da mutum zai iya gani, hatta ruwan da aka jefa Musa alayhis salam bayan haihuwarsa mutum na iya zuwa ya ga wajen. So daga Allah subhanahu wata'ala ya sa Musa alayhis salam ya zo gaba da ya kwace mulkin Fir'auna, ya kuma tabbatar da shari'ar Allah a bayan ƙasa. Wannan yake bayyana mana duk ƙarfin mulkin kafirci Allah subhanahu wata'ala yana karya shi. Dan Fir'auna idan yana kwana a gida, masu gadin gidansa akwai soja alif alif wa mi'atai alif, akwai soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu, su suke kewaye gidansa suna gadinsa. Wannan kawai personal security ne in yana bacci, amma duk waɗannan ba su kare shi ba sai Allah ya sa shi a cikin ruwa ya halakar da shi. To da ƙarfin mulki baya hana mutuwa, bai hana gushewar mulki, sai dai Allah subhanahu wata'ala bai ga dama ba. Na so mu kai aya ta shida, amma ba zai yi ba, lokaci ya ja, sai mu tsaya akan aya ta biyar. Idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan aya ta shida. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم. هذا هو ما عندي وبالله التوفيق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم تنبايا تفرقو تنا سيواني إنا هكنتم متندا أكا سكيتا سكي دايا تو باين ساتي بيو سيتا ألوكا تنتنا دا تكي باين ساتي بيو سيتا زباد دا تكي شين يايا الآدن تزي كسنتي شين زاد شيكي نو زاد كو سيتا يوتا أكو tana al'ada. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asali idan mace haihuwanta haihuwa ta yi, ko da bayan kwana uku ne aka sake ta, ko mijinta ya rasu, to ta gama idda ko ta gama takaba bisa ga yadda muke aiki da su a Hausa. Amma a shari'a, da wanda mijinta ya rasu da wanda mijinta ya sake ta, duka sunansu idda ne. Wannan iddatul talaq, wannan iddatul wafat. Idda wannan na shika, wannan kuma idda na rasuwa. Idan ta haihu ko da kwanaki ne yayi, ta gama idda, kamar yadda wata mace a zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Imam An-Nasa'i rahimahullah da sauran malamai, mijinta ya rasu da layali, ƴan kwanaki ne, darare kadan, Manzon Allah ya ce kije ki saki aure. Wannan shi ne magana mafi inganci. Na biyu, ga matar da kuma ya zama bari ta yi, duka ya shiga ciki. Sai aka tambayi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, yaya ga wanda cikin ya lalace, wanda zubar da ciki na daga ciki? Yace akwai maganganu biyu na malamai, akwai wanda suke ga wannan idan cikin lalacewa yayi, wasu suna iya ganin cewa inda kansa ya lalace ta gama idda. Idan ba da kansa ya lalace ba, sai ta yi idda na jini. Amma magana mafi inganci da yirin jayar, matukar akwai ciki a jikinta, cikin ya sauka, ko lalacewa yayi da kansa, ko haifansa ta yi, ko lalata shi ta yi, matukar ya fita, a magana mafi inganci ta gama idda. Yace saboda ayat da yake cewa wa ulatul ahmali ajruhunna ay yadana hamlahunna, kalmar yadana hamlahunna shine su sauki abin da ke ciki. Allah bai bambance cewa sun haifi da ba, ko namiji ko mace, kawai yace ay yadana hamlahunna, su sauki abin da ke cikin mahaifarsu. In sun sauke, to shikenan sun gama iddarsu. Wannan ita ce maganar da Ibn Uthaymeen rahimahullah ya rinjayar, idan mun dauki fatawarsa ta gama idda. Na biyu, tambayar da bata yi ba kuma shine zuwa da ta zubar da ciki babu dalili na shari'a ta aikata haramun, sai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, ta kiyaye aikata irin wannan a gaba, saboda shari'a bata amince a zubar da ciki ba sai da dalili na shari'a mai karfi da ya tilasta yin haka. In babu wannan dalili, to zubar da ciki haramun ne a musulunci. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, kada ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci. Ko ga kuma ayoyi da dama da Allah ya hana kisan kai, wannan kwade ne daga cikin su. so da haka abinda kika aikata haramun ne, ki nemi Allah subhanahu wataala ya yafe miki, kuma gaba ki kiyaye a magana mafi inganci kin kammala idda. Allah ya baki salihin miji, idan kuma shi zai dawo to Allah ya kaddara alkhairi tsakaninku. Wallahu ta'ala alam.
Sai wannan take cewa dan Allah tana so mallan yayi mata karin bayani dangane da shigan mace mai al'ada masallaci.
Shigan mace mai al'ada masallaci a cikin magana mafi inganci shi ma akwai maganganun malamai guda biyu. Na farko suna kafa hujja da cewa haramun ne, suka dauki aya kaman innamal mushrikuuna najisun fala yaqrabu al-masjid al-harami ba'da amihim hadha. Duk da ayar na magana akan mushrikai ne, sai su ce ai an kira najas. So mace da ke al'ada tana cikin najasa, misali kenan, ko wanda ke da janaba yana cikin najasa, sai su ce shi ma ba zai iya shiga ciki ba. Wannan shine fahimta na bangare na malamai na farko. Na biyu kuma suna ga ana iya shiga cikin masallaci a kowane hali, dogaro da hadithin Muslim rahmatullahi alaihi da sauran malamai na Abu Hurairah da mazalika cewa innal mu'min la yanjus. Ai shi mu'mini baya yin najasa. Tunda Annabi ya ce mu'mini bai yin najasa, to koda mutum na cikin halin janaba ko al'ada suka ce bai zama yana najasa ba, dan manzon Allah ya kore. Fahimta na uku shine cewa in akwai bukata ta shari'a da ke sa ayi wannan, to babu laifi ayi. Idan babu bukata na shari'a to a nisanci masallaci shi yafi dacewa. Wannan fahimta ta uku ita ce aqrabu ila sawab insha Allah. In akwai abu na shari'a da ke da muhimmanci, mace kwadaitar da ita dole ta je kusa da masallaci ko da shiga masallaci, shari'a ta ba ta dama matukar za ta yi kokari bata cutar da masallacin ba. Idan kuma aka wayi gari babu wani abu na shari'a, tana kammala abin da ya kawo da sai ta yi gaggawa ta tafi. Wannan ita ce fatawa aqrabu ila sawab. Akwai wasu hadisai da ke nuna cewa wanda ke da janaba bai shiga masallaci, Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alai da ya tara dukkan waɗannan hadisai ce gaskiya cikin su babu wanda ya inganta. Wallahu ta'ala alam.
Sai a ƙarshe wannan tana tambayan mallan hukuncin wato luwadi da madugu, har take cewa mallan tsakanin su da zina wanne ne idan mutum masu yi Allah ke fushi da su?
Laifin luwadi ya ninninka laifin zina girma a wurin Allah subhanahu wataala, tare da cewa zinan ma haramun ne kuma na daga cikin manyan zunubai, ba kuma an ce a aikata su bane. Amma girman luwadi ya fi muni shine walutan isqala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina, shine babu wata alfata da ta kai luwadi. Da wannan Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa ita luwadi laifin ta yafi girma, saboda ita alfahisha Allah ya kira ta da ma'arifa alif da lam, amma zina sai ce fahishatan. Anan ya ce waludan idqal ata'tuna alfahisha, zina kuma sai ce la taqrabu zina innahu kana fahishatan, bai ce alfahisha ba. Luwadi laifin sa na da girma, kaida wanda ya luwadi kashe shi ake yi, ko da dabba mutum ya yi luwadi a musulunci hukuncin kisa ne a kansa, ko da dabba ne. To da haka luwadi a cikin al'amarin babu sauki kwata kwata, wanda suke aikata su ji tsoron Allah su nisanci aikata luwadi, babu sauki cikin yin luwadi mu nisance shi. Akwai mazan da suke luwadi da matan su yanzu, matarsa ne amma luwadi yake da ita, wannan haramun ne idan zai sa a rabu da auren gariki haƙura. Maza da yawa yau musamman ƴan siyasa da ƴan kasuwa da yawa daga cikin su, amma ba ina nufin kowa a cikin su ba, akwai wanda sun dauka ba a samun mulki sai da luwadi, ba a samun kuɗi sai da luwadi, sun manta da Allah yake bayarwa. Allah ya kare mu daga waɗannan manya-manyan kaba'irai. Wallahu ta'ala alam.
Sai da yawa suna maka fatan alheri da dawowanka da dai a wasu addu'o'i masu fa'ida wadda babu lokacin da zai sa a karanta, amma zan mika wa mallam wadda takardar da ya kunshi yawancin ababen da aka rubuta.
To subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.